أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako khawatir al-Qur'aniyya. Yau muna 26 ko 27 ne da Shawwal, 26 ga watan Shawwal, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da 17 da watan 6/2020. Muna cikin suratul Baqara, sai wanda ya wuce mun jike a wannan aya mai girma, aya wadda take ta 282 ta bashi. Allah subhanahu wataala ya faɗi mana tsarin shi madaukakin sarki a shari'a, lokacin da mutum zai dauki wani bashi ga irin yanda ya kamata a yi, a yi rubutu, a samu shaidu guda biyu. Idan ba a samu maza biyu ba, a samu namiji guda da mace guda, kuma wanda zai shaida in aka ce musu yayi shaida kada ya kiya, shi ma wanda zai rubutu kada ya ce ba zai rubuta ba. Wannan kuma duka Allah subhanahu wataala karshe sai yake ce mana dan kada a samu shakku, dan ka samu taba ba akan cewa wane yana bin wane kudi adadin su kaza ne, domin zai yi abuwa wani ya ci bashi na wani ya ce ai na yarda da kai, ba komai, ba sai an yi shaida ba, ba sai an yi rubutu ba, sai ranar biya ta zo ya ce shi ba a yi da shi ba, saboda ka kira yana ganin kamar ya ci banza. To lalle ne dole ya shirya gobe kiyama Allah subhanahu wataala, sai ya saka ma wannan wanda ya ci dukiyar shi, Allah sai ya dauki hukunci wanda yake mai tsauri a karshe. To wannan aya mai girma tana karantar da mu tsari irin na addinin musulunci. Ba su mutane su zamanto karazibe, ya kamata a ce akwai tsari. Idan an ce shari'a bai takaita ba kadai a yanda ake takaita shi a yanayi na yanzu, ko kuma masu so su sauki addinin musulunci, shine bulala ga mazinaci, yanke hannu, duk ana zancen shari'ar musulunci bai wuce a yi magana a kan irin waɗannan a zamani na yanzu, don a nuna abun ba wani abu ba ne mai kyau. To amma shari'a zamantakewa ne, duk abin da ka sani na rayuwa na musulmi, ko kuma mu ce na bawa ɗan adam, yadda zai rayu lahiya lau ba tare da takura ba, to wannan shine shari'a. Allah subhanahu wataala ya ga ginda ya komi, kun ga ana zancen bashi, ana zancen bashi kuma za a zo wajen kasuwanci, kuma a kasuwanci za a zo wajen halak da haram. Ga sanar da abubuwa, kuma mun yi magana akan riba sati wancan wanda ya wuce. Allah ya samu dace. Yau insha Allah ayar da zamu karanta wadda ita ma tana da alaka da ayar waccan wanda ta wuce, ayin aya ta 284.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in kuntum ala safarin, idan kuka kasance a yanayi na bulaguro, walam tajidu katiban, buku samu wanda zai muku rubutu ba, lokacin da wane zai amu shi bashi a wajen wane, ana cikin bulaguro babu rubutu, babu wanda zai rubuta, sai Allah yake cewa farihanun maqbuda, to a samu wata jingina wadda za a rike ta a matsayin shaida cewa wane ya amu shi bashin wane. Wanda kenan idan rubutu ya gagara, in ma babu wanda zai iya rubutawa, in ma babu bil alƙalamin da za a rubuta, ko kuma babu tawadar da za a yi rubutawa, an samu matsala wajen rubutu, to shikenan jingina za ta zamanto a ita ce abu ta biyu, ba a so dai a bar shi haka. Sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan, to kuma yanayi na uku shine idan shashin ku suka yarda da shashi, cewa wanda zai ba wani bashi ya yarda da shi, aminin shi ne, mutum ne mai amana, ya san cewa ko ba a rubuta ba ko babu shaidu zai kawo mishi kudin shi, to Allah subhanahu wataala ya ce fa yu'addi allazi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabba, to wannan wanda aka bashi amana, duk wanda ya baka bashi amana ce baka, dukiyar shi ce, to ya kamata kai kokari ka bada wannan bashi wanda aka amince maka ita, ko tumina amanatan an yarda cewa wani mai amana ne, to ya kamata idan an baka bashin nan ka je ka biya ranar da aka ce za ka biya, wanda shine rukun amana. Waliyattaqillaha rabba, kuma shi wanda ya dauki wannan bashi ya ji tsoron Allah, kada ya shiga cikin waɗanda za su ce a'a ba a bashi komai ba, ba zai bada komai ba. Wala taktumu shahada, Allah subhanahu wataala ce kuma idan lokacin da aka yi rubutu an kira wane da wane sun yi shaida, to su ji tsoron Allah su ma kar su ɓoye wannan shaida, kada sai an zo ranar ba da kuɗi, ko kuma shi wancan wanda ya ɗauki bashi ya kewaya ya ba su wani abu, sai su ce a su ba su ji sai gani ba, ai ba su yi ba shaida akan komai. To wannan duka Allah subhanahu wataala yana mana kashedi akan haka. Wa man yaktumuha, duk wanda ya ɓoye shaida, wanda can da ya shaida wane ya amshi kuɗin wane bashi, Allah ce fa innahu asimun qalbu, lalle wannan mutumin ya dora ma kanshi zunubi, babban laifi ne ya dora ma kanshi. Wallahu bima ta'maluna alim, kuma Allah subhanahu wataala akan irin abubuwan da muke aikatawa, ko irin abubuwan da kuke aikatawa masani ne, zai ba ku labari a gobe kiyama cewa lalle tabbas wane ya dauki bashin wane. To saboda haka wannan sai sa mutum ya ji tsoron Allah ya biya, kuma wannan zai sa shi ma wanda ya dauki shaida nauyi ya ji tsoron Allah ya je ya bada bashi, ya bada shaida cewa wane ya amshi bashin wane. To Allah subhanahu wataala yake cewa kuma idan ka kasa biyan bashi kai musu, ko kuma ka kasa yin shaida kai musu, to wannan babban zunubi ne, inji Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya ce wala, Imam Suddi yake cewa ya'ani fajirul qalbu, wannan mutumin kamar ya zama fajiri, ya zama to mutum ne mai saban Allah, ta kaka za ka dauki shaida, kuma yau ka zo lokacin da za a biya ka ce kai baka dauka ba, ko kuma ban da kai akai. Allah subhanahu wataala a suratul nisaa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a 'ala Allah, ay shuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum, ya ku wanda ku imani ku zamanto kuna tsaye akan shaida, duk lokacin da ka bada shaida to ya kamata ka yi tsaye ka zamanto mutum mai magana guda. Allah ya ce walau 'ala anfusikum, ko da a karan kanka zaka bada shaida, to ka bada shaida mai kyau. Awul walidaini, ko kuma a ce yau ga wani abu ya faru zaka yi shaida akan iyayenka guda biyu, to Allah subhanahu wataala ya ce in dai a matsayinka na mai imani ne, to ka ji tsoron Allah ka bada shaida da kyau. Wal aqrabina, ko kuma yan uwanka na kusa, wani uwanka ko wani kanan ko matarka ko yan gidansu, in yakuna ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima, wanda kake ganin zaka mushi ruwa-ruwa, zaka koye mushi dan mai dukiya ne, ko kuma a wannan talaka ne ana so a nakasa shi, ana so a karya shi, ba a so a biya kudin shi bashi, to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ai Allah ya yi wannan da kake neman goya ma baya, cewa ba za ka yi shaida ta kirki ba. Fala tattabi'ul hawa, Allah yake cewa kada ku bi san rai, an ta'dilu akan cewa ku tsaya ku yi adalci wa in talwu aw turidu idan ku karkata zuwa ga rashin adalci kuma ku zaman to kun kauda kai akan yin gaskiya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle allah masani da game da abin da kuke aikatawa wannan aya ce mai girma wanda take magana akan adalci akan ka akan iyayenka akan na kusa da kai kuma duk wanda kake ganin zaka mishi abin da ya dace ka saba sheda da ka dauka ko kuma ka saba alƙawari to ka tabbatar da cewa wannan mutumin Allah ya yi shi ko wane ne shi to wannan zai samu ku tsoron Allah sai kai gaskiya kuma Allah subhanahu wataala sai ya meme da cewa wala tattabi'ul hawa saboda mafi yawa san zuciya ne yakan kan mutum ya baro shi sai Allah ya ce wala taqtumu shahada wa may yaqtumuha fa innahu asmun qalbu wallahu bima ta'maluna alim kana kaga daidai kan wannan ayar wannan aya ta cikin suratul nisaa a cikin alqur'ani tana cikin ayoyi waɗanda suke burge waɗanda suke ba musulmi masu adalci daga cikin su suka rubuta ta a wurare daban-daban da tarjuma na halshe daban-daban ya kuma da kowa imani ku tsaya akan kawahuwan ku in dai wajen adalci ne ko kuma za ku yi sheda ko akan ka ko akan iyayenka ko akan ɗan uwanka suke ganin wannan abu ne wanda ke da muhimmancin gaske kaga mai imani shi da Allah subhanahu wataala ya umurce shi da haka sai Allah yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard na Allah ne abin da yake sama da ƙasa kun ga mun yi magana akan riba can baya ita ma cin dukiya ce game da ƙarya ka ci dukiyar dan uwanka zalunci ba tare da an yi wani harka ta kasuwanci ba riba a'a kawai kuɗi ne ka ƙara mishi ko kuma wani abinci ne ka bashi iri guda kuma ka ƙara mishi a sama to idan mutum ya ji wannan aka zo zancan abin da ya shahi bashi shi ma nan dukiya ce ake so a kare kuma ana so a kare zamantakewa ta yau da gobe saboda dukiya abu ce wanda take da alaka da dan adam rayuwar shi to kuma shi bashi abu ne mai muhimmanci ne yau da gobe saboda mutum zai iya shiga wata matsalar da bashi zai zamanto kamar wani garkuwa ne ko kuma wata mafita ce a wajen shi ya je wajen dan uwan shi musulmi ya bashi to wannan zai taimaka mishi to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya kawo dokoki shi wanda ya bada kuɗi kada a zalunce shi shi ma wanda za a ba bashi kada a zalunce shi kenan zaluncin da za a ma wanda za a ba bashi shine a ƙara mishi kuɗi da ruwa ya zamanto an yi riba kenan shi ko wanda zai ɗauki bashi dole a nemi shaidu don ka a zo ranar biya ya ce bai ɗauka ba ko shi ba zai biya ba to waɗannan gaba ɗayansu da dukiyar da take duniya da mutanen da suke ciki da duk abubuwan da Allah kuke gani ya tsara a nan sama da ƙasa to shine Allah yake so ya tunatar da mu cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wannan matashi ya shi akan cewa duk abin da kake gani na sama da ƙasa to kasan cewa fa ba kowa yake da mulkin su ba sai Allah madaukakin sarki nashi ne shi yake kayan shi ba tare da ya ma wani shawara ba ya halitta halittar shi yace waɗannan kaza ne waɗannan aljannu ne waɗannan mutane ne aka dora musu shari'a aka yi dabbobi da tsuntsaye aka yi ruwa aka yi sama aka yi ƙasa da iska don da tsarin ubangiji ne subhanahu wataala babu wani wanda yake da hannu a ciki sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku aw tukfu ko kuma kuka ɓoye yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi a cikin zuciyarka sai ka riƙa raya cewa za ka yi kaza ko zan je ɗauko bashi daman ka san ba za ka biya ba a ko ko wasu abubuwa irin na wahayi na shaidan sai zai riƙa raya maka abu kaza don mi ko ka je ka aikata aiki na zina ko ka je ka ci riba ko kuma ka je ka yi zalunci ko ka yi ƙarya ko ka yi sata abubuwa waɗanda ba su dace ba shaidan sai ya riƙa raya maka sai zai riƙa sa ma a zuciya to wannan ayar lokacin da ta sauko a zahirinta tana nuna cewa kenan ko a zuciyarka kace zan je in yi aikata aiki na laifi ne da shi kenan sai mala'iku su rubuta ma Allah sai kama ka da laifi shi ne mana yuhasibukum bihillah Allah sai muku hisabi wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafara da wanda ya ga dama kuma yana azaba ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi wannan adalcin shi ne madaukakin sarki wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne akan dukkan komai to wannan ayar lokacin da ta sauko sai ta zamanto ta yi tsanani ga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ba su tsoro shine wa in tubdu ma fi anfusikum, wannan shi kenan ka bayyana abu ne wanda ke zahiri. To amma abin da ba su tsoro shine autukuhu, ko abin da ka boye a cikin zuciyarka Allah zai ma hisabi. Sai suka ce wa Manzo sallallahu alaihi wasallama, Allah ya umarce mu yi sallah da azumi da zakka da jihadi da sauransu, wanda duka muna iya yi. To amma akwai wani abu mai bala'in wahala wanda ba za mu iya shi ba, shine ma'ana wannan ayar da magana take cewa in ka boye wani abu Allah zai maka hisabi a gobe kiyama. To sallallahu alaihi wasallama sai yake musu bayani irin da yake, kuna so ku zamanto kamar Yahud da Nasara da suka ce samina wa asaina. Ruwaya ta Imam Ahmad da Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati ma fil ardi, zuwa karshen ayar nan malati ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ruwaya ta Imam Ahmad yake cewa Abu Hurairah ce da wannan aya ta sauko sai abun yayi tsanani. Sahabbai fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma jassu ala raq, har suka zo suka duka akan diga akan guyoyinsu. Wa qalu, suka ce ya rasulullah kullifna min al-amal ma nuti, ya manzo Allah ya dora mana shari'a wasu ayyuka wanda muna iya yi, su ne as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa. Wa qad anzalallahu alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha, suka ce kuma Allah ya sauko da wannan ayar, muna ganin ba za mu iya ba jurewa akan ita wannan ayar. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yake cewa aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabai min qablikum, yace kuna so ne ku faɗi maganar da Yahudawa da Nasara suka faɗi kafinku. Samina wa asaina, lokacin da an aka aiko musu shari'a sai su ce mun ji amma kuma mun saba ba za mu aikata ba. Bal sai annabi yace musu ba haka ya kamata ku ce ba, qulu sami'na wa ata'na, abin da ya kamata ku ce mun ji mun bi. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, ya Allah muna neman gafaranka kuma mu koma a wayanka take. To shikenan sahabbai sun suka je suna ta karanta ita wannan gaba, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Falamma aqarra biha alqawm, lokacin da kowa harshen shi haka yake hadi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabtar da amanar rasul, yana ayar da zamu karanta kafin wannan. Sai zamanto kamar ta shane ita wannan ayar wanda take magana akan cewa ko abin da yake cikin zuciyarka in ka sa to Allah zai kama ka da laifi. To shi ko shaidan yakan zuwa ya shiga zuciyarka, wani ma zai ce shaidan zai ta ma ka zagi Allah ko ka zagi manzo, abin da zai kai ka hurci kai tsaye, ko kuma ya ce ma ka zagi Qur'ani, ko kuma ka aikata ka wani hurci wanda bai dace ba. To shaidan a zuciyarka zai rika sama, amma kai sai ka danne bai yiwuwa kai hurci da shi. Kaga inda za a ce Allah maraki sarki zai kama mu da laifi abinda yake cikin zuciya, to shine sahabbai suka ce wannan abin yayi wahala. Sai Allah subhanahu wataala ya sauko da aya akan tausayawar shi madaukakin sarki. Wa qad sabata fi ma rawahu al-jama'a, malam yake cewa Imam Ibn Kathir, akwai ruwaya wadda ta shahara wadda tabbata a malamai wadanda suke na kutubus sunna daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati ma hadasat bihi anfusa ma lam takallam aw ta'mal, Allah madaukakin sarki ya yahe ma ko kuma ya kankare ma al'ummata duk abin da ya zamanto a cikin zuciya, in dai mutum bai aikata ba ko bai faɗi ba, shaidan yazo yake duka maka yake kitsa maka abubuwa masu yawa, amma kai baka aikata ba kuma kai baka faɗi ba, to wannan Allah ba zai kama ka da laifi. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها علي. وانا حديث امام البخاري ده امام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah maraki sarki yake cewa in bawa na yayi niyan zai aikata aiki mara kyau, sai yake cewa sai yake cewa malaiku kada ku rubuta mishi komi. Fa'ina amilaha faktubuha sayyatan, in yayi aikata to sai ku rubuta mishi zunubi daya babu kari. Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah sai ya ce wa in hamma bi hasanatin falam ya'malaha faktubuha hasana, amma idan mutum yayi niyya zai aiki mai kyau kuma wani uzuri yazo ya shagala bai aikata ba to Allah ya ce ku rubuta mishi lada guda daya fa innaha fa in amalaha faktubuha ashara in ku aikata sai a rubuta mishi hasana guda 10 fa hayya zuwa kuma limkin da Allah subhanahu wataala yake gabayin shi game da niyya to wannan hadisi suna dalilai ne akan cewa lalle wannan ayar amana rasul da Allah subhanahu wataala ya sanar wannan zamu karanta kamar dalilai akan cewa duk abin da mutum yake ya rike a zuciya to wannan Allah ba zai kama shi da laifi ba sai abin da mutum ya aikata ko kuma ya furta da bakin shi to a lokacin Allah madaukakin sarki zai sa malaiku su rubuta mishi laifi na
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمين Imam Ibn Jarir al-Tabari yayi ruwaya cewa sahabin Manzo sallallahu alaihi wasallam Mu'az ibn Jabal idan ya gama karanta wannan ayoyi sai ya ce amin saboda irin addu'o'i da suke ciki Allah subhanahu wataala yake cewa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi lalle Manzo sallallahu alaihi wasallama wannan annabi yayi imani abinda aka sauko mishi daga wajen Allah والمؤمنون سوما مؤمنين سي ايماني كل امن بالله ديكا كوا يا ايماني ده الله كان محمد صلى الله عليه وسلم ده كما صحابين شي ماس ايماني وملائكته ده ملائكون شي وكتبه ده لتوي ده الله يا سبو ده سو ورسله ده منزلين ده الله يا ايكو لا نفرق بين احد من رسله باما بامبنتاوا ko ba ma bambanci tsakanin ɗaya daga cikin annabawa wannan aqida ita duk mai imani wanda yake musulmi ne bai bambanta tsakanin annabawa ko wadanne ɗaya daga cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya sauko ya aiko da su to zai imani da shi dole ne wajibi ne yana daga cikin rukunin imani guda shida wa qalu sami'na wa ata'na sai su ce mun ji mun bi dan kun ga can bayan Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce musu lokacin da suka ce wannan hukunci ya mana tsareni ya ce musu kada ku yi magana irin ta Yahudawa da Nasarawa ku ce sami'na wa ata'na to shikenan kowa sai je yana fadin haka sai wannan aya ta sauko ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya Allah gafaraka muke nema kuma lalle makoma na gare ka ya Allah la yukallifullahu nafsan Allah subhanahu wataala baya dora ma rai illa wus'a sai abinda za ta iya yana abu wanda yake daidai shari'a lahama kasabat lalle ita rai tana da abinda ta aikata idan alheri ne Allah zai ba ta lada akai idan mummuna ne Allah subhanahu wataala zai dora mata zunubi kuma a gobe kiyama zai mata sakamako daidai wannan zunubi wa alaiha maktasabat kuma akan ta abinda ta jo ma ta janyo ma kanta na azaba kenan daidai aikin da mutun ne na laifi Allah subhanahu wataala gobe kiyama kamar ya ja ma kanshi azaba shine ma'ana wa alaiha maktasabat rabbana ya ubangijin mu la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah in muka mance ko muka kuskure kada ka kama mu da laifi ya Allah rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah kada ka dora mana wani wahala wani abu mai tsanani wani bala'i ko wata musiba ko kuma wani abin da zai gagare mu shine ma'ana isran kama hamaltahu ala allazina min qawlina ya Allah kamar yadda ka dora ma waɗanda suke kahin mu rabbana wala tuhammilna ya Allah kada ka dora mana ma la taqata lana bihi abinda ba mu iya ba karhin mu abinda yake karhin mu taqa mu batta iya shi gangan jikin mu bai iya jurewa ko kuma ban mu da halin yin shi wa'fu anna ya Allah ka gafarta mana kamar rangome waqfir lana ka gafarta mana warhamna ya Allah ka shigan mu anta maulana kai ne majburcin mu fansurna ala qaumil kafirin ya Allah ka ba mu nasara akan waɗanda suke kafire ne to wannan ayoyi akwai riwayat Imam Bukhari daga Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man qara bil ayatayn duk wanda ya karanta wannan ayoyi guda biyu yana da wata fadala ta musamman a wannan riwayat sallallahu alaihi wasallam bai wadi mai gare shi to akwai riwayat Abu Nu'aym yake cewa haddathana Sufyan المنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود يكتشوى النبي يكتشوى صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة هو الذي كان تونا آيون قدامي ناكرشان سورة البقرة ورن ودى من كان تعامل الرسول sallallahu alaihi wasallam yake fi lailatin kafatahu a cikin dare to wannan sai ishe shi za su kare shi game da komai wata musiba wani aljani ne wani aljani ne na mutum wanda zai cutar da kai ko wata kunama ko wani maciji duk wani abin da yake da sharri ne yana daga cikin kenan manyan manyan azkar idan mutum ya karanta wannan ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul al-baqara sallallahu alaihi wasallam yake kafatahu sun kare shi sun mana sun zamanto su ne garkuwa a gare shi game da komai sun ishe shi wa qad akhrajahu baqiyatu al-jama'a wal imam wa imam ahmad an abi dharr qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu al-khawatim surat al-baqara yace an bani wani abu mai daraja shine karshen surat al-baqara min kanzin ta hadal arsh yace wannan wani taska ce daga cikin taskoki wanda suke kasar al'arshi Allah subhanahu wataala ya bani shi inji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yace lam yu'tahunna nabiyyun qabli babu wani annabi kahin ni wanda aka bashi wannan to wanda ke karantar da mu fadalar wannan ayoyi guda biyu amma rasulullahi ma unzila ya zuwa fansuna al-qawmil kafirin ayoyi ne masu girma ayoyi ne masu daraja kuma lokacin da muka karanta tafsirin munawar ko kuma na biyu a suratul baqara mun karanta cewa lalle hadisi masu yawa sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan suratul baqara da suratul ali imran duk mutumin da yake karanta su za su zo a gobe kiyama yace ka annahuma gamamatayn aw zahawara zahrawayn yanda ka san wani girgije irin wahalan da za a yi na kiyama ga rana ga wahala to suratul baqara da ali imran za su duka zawa suna mushi girgije shi wanda yake karanta wannan surori masu daraja masu girma sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya zo zai ce kaman ka ce wani abin sha'awa wani abu mai kyau mana kenan zaka ga wani abu mai kyau to gobe kiyama ko duk wanda yake abu mai kyau to lalle tabbas zai samu rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah yake cewa amana rasulul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun wannan Allah ya bamu labari amma dama hakaman abu ne wanda yake ya tabbata kenan kamar takidi ne imanin mutum bai zamantowa imani sai ya yi imani da waɗannan abubuwan da Allah ya zana a cikin wannan aya mai girma imani da Allah imani da mala'iku imani da littafai imani da manzanni sai a ƙara imani da kadara a ƙara imani da ranar gobe sai su zamanto rukunan imani guda shida to duk wanda ya rage ɗaya daga cikin imanin shi ba zai zama duk cikakke ba mu musamman wajen bangaren annabawan Allah madaukakin sarki abinda yake nuna adalci da kuma girman addinin musulunci cewa shine addinin Allah baya bambanta tsakanin annabawa sawa ya kasance annabi ba yahude ne ko ya kasance annabin banasare ne dole sai ka imani da shi dan imanin ka ya cika to kenan wannan sai nuna maka lalle addinin musulunci shine addini wanda yake na adalci tunda su nasarawa ba su rada a manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma ga su yahuda ba su rada annabi isa ba kuma ba su rada annabi manzo sallallahu alaihi wasallam muhammad rasulullah cewa allah ya aiko shi kenan kaga inda za a ce wanda ya imani da waɗannan su ne za su shiga aljanna to su ba sa daga ciki kuma inda za a ce wanda ya imani da annabi isa alaihi salam shi kadai ne zai shiga aljanna kaga su ba sa daga ciki to inda za a ce wanda imani da manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai zai shiga aljanna da yahudawa da nasarawa ba sa ciki to amma inda za a ce wanda imani da gaba daya shi zai shiga aljanna to musulmai su ne lamba daya kaga wannan yake nuna girman addinin musulunci annabi musa annabin allah ne allah ya aiko shi tarihin shi a cikin alqur'ani ya wuce ya liga annabi isa alaihi salam haka to wannan yakan kara wa mai imani imani ko mutum sai ya kokarin cewa lalle duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi to ina kai mabiyin shi to wannan shine zai nuna maka tsantsar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama bayan allah ya ce manzon ya imani sai ya to masu imani ma haka to haka ya kamata mai imani ya kasance indai kana so kai addinin da allah ya aiko da manzo shi to inda ya dora kafar shi dan ya kamata ka dora kada ka sake ka ja da baya ko kuma ka biyo wani ka sa wani tsakaninka da manzo sallallahu alaihi wasallama irin yanda masu dariku suke ko kuma a ce sai wani wali kai ka bi waliyin shi waliyin ya bi annabi sai ku tai tare a matsayinka na mai imani manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya kamata ka bi kai tsaye wati'ullahi wati'ur rasul kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine cewa in tuti'uhu tahtadu idan ma kana son aiki mai kyau hanya mai kyakkiya to sai kama annabi da'a sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai Allah ya shiryar da kai in ga mutun ya bace to ka tabbatar da cewa baya ma annabi sallallahu alaihi wasallama da'a baya mushi biyayya saboda shi ya kawo da addini yace layluhu qaul layluha kana hariha hanya ce wanda dare daranta da yininta duka ɗaya ne babu wani duhu ko babu wani ilimi boyayye ko kuma babu wani abu da za ce sai su malam wane ko sai su wane suka san shi ɗan gari ka sabu san shi ba addinin Allah addini ne guda sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi to idan muka diba rukunan nan na imani kowane ɗaya daga cikin shi muhimmancin shi muhimmanci yana da muhimmanci na musamman ka diba dan ba na farko imani da Allah kaga in baka imani da Allah ba dawo babu zancen kama game da a kasancewa musulmi ko mai imani ka zo imani da mala'iku dukkan sai ka imani da su mala'ikun Allah ka zo yin imani da littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba da wanda muka sani da wanda bamu sani ba dole a matsayinka na mai imani sai ka imani da wannan ka samu rukuni guda uku manzannin Allah dole sai ka imani da su kuma dole sai ka imani da ranar lahira ciko kenan wanda babu shi a wannan ayat wannan mutum ya san a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tara bayan shi hisabi na karshe kuma dole sai ka imani da kadara idan Allah ya dora maka wani abu mai kyau ko mara kyau dole kai imani cewa Allah ne ya kaddara kaka cewa ne da kowa ne ya jehe ka ko kuma su wane ne a Allah ne shine tauhidin kai zaman to cikakken tauhidi to Allah subhanahu wataala da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahabbai kakkuce kamar magana ya gudanar da sarawa ku ce sami'na wa ata'na to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya malaka ta fal mu'minuna yu'minuna billahi wahdahu ko kuma wahidul ahad na farko dole ta imani cewa Allah shi kadai yake ɗaya ne wanda babu wani na biyun shi al ahadus samad wanda kuma duk mai neman bukata wajen Allah yake zuwa babu wani wanda za a neman bukata a wajen shi la ilaha ghayru babu wani abun bauta akan cancanta sai Allah shi kadai wala rabba siwahu kuma babu wani wanda zai dauki nauyinka sai shi kadai Allah shine zai zamanto mai kulawa da kai ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب كما سوما سيماني سنا غسكة دك النبوة أبونا سكزوني شي da dukkan littawan da Allah subhanahu wataala ya samkar al munazzalatu min as-sama'i daga sama aka samko da su ala ibadillahi al-mursalin wal anbiya akan bayan Allah annabawa da manzanni dole mai imani sai ya imani da haka la yufarriquna bayna ahadin minhum ma la tafassara ba bambanci tsakanin ɗaya daga cikin annabawa fa yu'minu bi ba'd wa yakfuru bi ba'd kana in dai mai imani ne to bai kamata ba a ce ka yi imani da wannan ko baka imani da wancan ba dole sai ka imani da su gaba daya balil jami'i indahum sadiqun barre masu imani dukkan annabawan nan masu gaskiya ne baruna rashidun mabiya Allah ne kuma masu shirewa ne mahdiyuna suna nuna mutane hanyar mai kyau hadun kuma su kansu shiryayyu ne babu wani batacce daga ciki ila sulul khair suna nuna mutane ga hanya ta alheri wanda ya kamata a bi ta dan asira wa in kana ba'dhum yansakh shari'at ba'd bi iznillah malaka duk da cewa wasu daga cikin annabawa shari'a tana shahe wata shari'a annabi Musa alayhi salam lokacin da yazo ya shahe shari'awar take bayan shi annabi Isa da yazo ya shahe shari'a ta annabi Musa alayhi salam ya cika ta manzon musira sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi shi ma da yazo sai share gaba ɗayan su to wannan Allah ne ya hukunta haka to mai imani sai imani da haka hatta nuskhal jami'a bi shari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha aka shahe dukkan wani addini sai ya zamanto babu wani addini sai musulunci khatamul anbiya wal mursalin wanda kuma shine cikamakon annabawa da manzanni wani baya hudo ba har ya zuwa ƙarshen tashin kiyama allazi la taqumu sa'atu ala allazi sataqumu sa'atu ala shari'ati mala yace gobe kiyama babu wani addini wanda za a ce kiyama ta yi da shi sai wannan addini da musulunci wala tazalu da'ifatu min ummatihi kuma da dai ba za a taba rasa wasu jama'a daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama alal haqqi zahiri sai ka same su akan gaskiya idan zamuni zamuni sai ga wannan ya kama hanyar shi wannan ya kama hanyar shi wancin ya bi can wancin ya bi can to duka diyanda za a yi diyanda mutane zai zamanto diyawa daga cikin su sun bar hanya wasu lalace wasu na saban Allah wasu na malaka cewa to dole sai an samu mabiya gaskiya ko su zamanto masu yawa ko su zamanto yan kadan ko an san su ko ba a san su wannan kuma gaskatawa ne da magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace cewa dole za a samu wasu mutane zahirina al-haq su kawai akan gaskiya suke babu ruwansu an tsangwame su ko an gaya musu mai dadi ko kuma ba gaya musu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan kalma ita tana nufin cewa la yukallifu ahadan fawqa taqatihi Allah subhanahu wa ta'ala bai dora ma mutum abin da yake karhin shi a shari'a وهذا من لطفه تعالى بخلقه wannan ai Allah subhanahu wataala irin tausayi ne da yake wa bayan shi wa ra'afatihi bihim wa ihsanihi ilayhim yana tausaya musu yana jin nauyin da dora musu abinda bai dace ba kuma yana kyautata musu madaukakin zarki duk da cewa shi ya halice su kuma bayan shi sai Allah subhanahu wataala ya tawaye tumudu ma fi anfusikum wa tuqulu hasibukum billah malam sai yake cewa ita wannan ayar lokacin da aka sauko da ita waccan ta baya da ya zamanto ta yi wahala ga sahabbai huwa wa in hasaba wa sa'ala lakin la yu'azzib illa bima yamliku shakhs dafa'u duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai muku hisabi abinda yake cikin zukatanku zai muku kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ma mutum hisabi ba ba zai musu azaba ba sai abinda mutum ya mallake shi kenan kai magana ta sako ko kuma ka aikata aiki na sabo to a lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama ka da laifi zai maka azaba akwai riwaya ta Ibn Majah daga Ibn Hibban fi sahihi da kuma Imam At-Tabarani daga Abdullah ibn Abbas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha wada'a ala ummati al-khata wa an-nisyan lalle Allah subhanahu wataala ya sabke laifi game da al-ummata da abin da ya zama na kuskure ne da abin da ka yi shi akan kuskure to Allah ba zai kama ka da laifi ba wani siyar ko kuma abinda ka mance a kamance wanda abin haramun ne sai ka yi shi to Allah ba zai kama ka da laifi ba wa mustakrihu alaihi ko kuma abinda aka tilasa su aka zo aka tilasa ka cewa sai ka bar sallah in ka bar wannan bakar laifi aka tilasa ka cewa sai ka sha giya ko aka tilasa ka cewa sai ka yi zina ko sai ka ci riba abubuwa ne na tilas to Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da laifi wannan ba saboda tilasa ka da aka yi وقد روي من طرق اخرى وعله احمد وابو الحاتم والله اعلم ملائكه الله سبحانه وتعالى بزي كامل لي ني كسكوري با بزي كامل لي ني منتوا با بزي كامل لي ني تيلساوا با وانا كما تكي انا daga cikin ramu ubangiji subhanahu wataala sai Allah yake ba mu labari ربنا ادعك ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا mala yace ai la tukallifuna min al-a'mal ash-shaqqa ya Allah kada ka dora mana irin ayyuka masu wuya wanda ba za mu iya ba ba za mu iya jure ba jurewa ba kuma Allah subhanahu wataala yake ba mu labari shine wa'fu anna kene Allah gafurta mana kene irin tunani da kake na zuciya wanda ba za a kama ka da laifi ba ko kuma abinda kai akan kuskure ko abinda aka tilasa ka ko abinda baka sani ba kamance kai to Allah ka mana gafarar shi waga kullum ya Allah gafarta mana anta maulana malaka cha ai anta waliyuna wa nasiruna ya Allah kai ne mai taimakon mu kuma kai ne majibincin mu duk wani mai imani Allah subhanahu wataala shine majibincin shi shi zai kula da shi shi wanda shine maula kuma Allah shine waliyin shi malaka ne wanda yake masoyin shi ne ko mai taimakon shi ne a hadisi kudisi ya tabbata Allah subhanahu wataala yakan cewa bawa ba zai kusanta zuwa gare shi ba da nafiloli har sai ya so shi malaka nan bayan mutun yayi farilla salloli guda biyar sai yake nafiloli nafila na dare ne ko nafila na rana ne yana tai har ya samu kusanta wajen Allah Allah ya so shi to Allah yake zan kasance ganin shi zan kasance jin shi zan kasance kafon shi hannun shi to wannan shine ya zamanto waliyin Allah idan mutum zai mutu waliyin Allah zai samu gajiya taimako zai samu gajiya na gamankatar kuma Allah subhanahu wataala zai kare shi wa alayka tawakkalna kira duka yana daga cikin ma'anar anta maulana ai ya Allah a gare ka ne muka dogara wa antal musta'an ya Allah kuma dukkan wani mai neman agaji ya Allah a wajenka ne zai nemi agaji wanda kuma ma'anar anta maulana wa alayka tukulan ya Allah kuma a gare ka ake mana mai da al'amari wala haula wala quwwata lana illa bik ya Allah bamu da karhi bamu da dubara sai dai a wajenka to duk wanda ya mina lamarin zuwa ga Allah akan haka lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai agaza mu zai taimake shi fansuma al-qawmi al-kafiri malati allazina jahadu dinak ya Allah duk wanda suka yi musu game da addininka suka kasan imani ya Allah ka ba mu nasara akan su a kowane bangare wa ankaru wahdaniyatak ya Allah sune wadanda suka yi inkari cewa ba kai kadai bane suka samu kishiya suke shirka da Allah wa risalat nabi kuma Allah sune suka yi inkari cewa manzan sakon da manzoni zaje da shi ba gaskiya bane ba su imani da shi ba ya Allah ka ba mu duk wanda suka yi haka ka ba mu nasara akan su wa abadu ghayrak ya Allah su wadannan kafirai sune wanda suka bauta ma wani wanda ba kai ba washaraku ma'aka fi ibadik ya Allah kuma suka gama ka da wasu bayo sai su rabota ma wani kuma suna bauta ma Allah ko kuma a ga wani gumki da Allah to Allah irin wannan mutanen ka ba mu nasara akan su wanda duka ma'anan fansurun al-qawmi al-kafirin to akwai ruwaya daga ibn jarir al-tabari yake cewa mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu idan ya karanta fansurun al-qawmi al-kafirin sai ya ce amin mana kenan cikon addu'a kenan ya aminu ka amshi addu'a mu istajib du'a ya Allah karbi addu'a mu yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala al-amin idan mutum yace amin kamar yace ya aminu istajib du'ana ya Allah karbi addu'a mu to wannan addu'a ce wadda take muhimmancin gaske suna daga cikin azkar wanda ya kamata a ce mai imani yana yin su musamman da dare mun karanta hadisi kun ji shi cewa Allah subhanahu wataala zai kare mutum ga dukkan wani abin da yake na shari na mutum ko aljani ko abin da yake ma da wannan Allah ya kare mu Allah ya samu dace abin da muke daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin lare gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah babu ta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah